تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Gwallaga a nan cikin garin Bauchi, a wannan yammaci na ranar Asabar, yau 3 ga watan Ramadan, hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1436, wanda kuma yazo daidai da 20 ga watan 6 miladiya ta 2015. A wannan majalisi da muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda kuma muna cikin tafsirin Suratul Kahf, gabanin mu shiga karatu akwai ɗan tambayoyi kaɗan da zamu ansa. Wanda yana tambaya cewa meye cikakken bayani game da sallar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da Sayyidina Ali dangane da mantuwa. Wannan hadisi ne wanda Tirmidhi ya ruwaito shi da Imam al-Hakim, hadisin Abdullahi dan Abbas, cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koya wa Ali sallar da zai yi idan yana yawan mantuwa ko yana son ya haddace Al-Qur'ani. Ga irin sallar da zai yi, ya koyar da shi sallah da zai karanta Fatiha, ya karanta Yasin, Suratu Ad-Dukhan, Suratu Sajda, Tabara, kowace raka'a. Wato raka'ar farko ya karanta Suratu Fatiha da Yasin, raka'a ta biyu ya karanta Fatiha da Suratu Dukhan, raka'a ta uku ya karanta Fatiha da Alif Lam Mim Sajda, sannan kuma raka'a ta ƙarshe ya karanta Fatiha da Tabara. To amma wannan hadisi ne bara gurbi, hadisi ne na ƙarya, bai tabbata ba. Saboda malamai sun hukunta cewa hadisi ne wanda yake mawdu'i. Illarsa shine Al-Walid ibn Muslim da yake cikin isnadin, sannan kuma matanin sa ma akwai nakara. Yana kunshe da wata doguwar addu'a wanda kanta addu'ar aka duba wasu lafuzzanta sun saba wa shari'a. Saboda haka wannan hadisi bai inganta ba, bai tabbata ba. Shi yasa Tirmidhi da ruwaito shi cewa hadithun gharib la na'rifu illa min hadha al-wajh. Wato wannan hadisi ne mai rauni, ba mu san shi ba sai ta wannan fuska, wato ta isnadin guda, wannan isnadi guda daya. Saboda haka hadisi ne wanda bai tabbata ba. Cikin waɗanda suka ruguje wannan hadisi akwai Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin littafin sa Silsilatul Ahadith Ad-Da'ifa wal Mawdu'a. Sai kuma ya tambaya ta biyu, cewa to menene me yake magance al'amarin mantuwa. To mantuwa wani abu ne da Allah ta'ala ya halicci dan adam da ita da shi, wato tun lokacin da aka halicci dan adam an halicce shi da mantuwa. Allah ta'ala ya gaya mana dangane da Annabi Adam alayhi salam, wa laqad ahidna ila Adam min qabl fa nasiya wa lam najid lahu azma. Allah ya ce mun yi alkawari ga Annabi Adam, alkawarin da suka yi Allah ya yi da shi na cewa kada ya ci itaciya, amma sai ya manta. Allah ce fadasiya, sai ya manta. Saboda haka wannan wani abu ne da Allah ta'ala ya halicci dan adam da shi tun farkon halittarsa. Hadisin Tirmidhi, wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa fanasiya adam fanasiyat zurriyatuhu, Annabi Adam ya manta, zurriyarsa ma suka rika mantuwa. Saboda haka akwai mantuwa ta ɗabi'a wanda duk ɗan adam yana da wannan, ba wani ɗan adam da baya da ita. Hatta annabawa sukan yi mantuwa irin wannan ta ɗabi'a. Shi yasa ya tabbata cikin hadisin Abdullahi ɗan Mas'ud, wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito, yayin da yayi sallah raka'a biyar biyu ta azhar ko al'asr yayi sallama ya manta da aka tunatar da shi a ciki yake cewa innama ana basharun mithlukum ansa kama tansau fa idza nasitu fadhakkiruni innama ana basharun mithlukum ansa kama tansau fa idza nasitu fadhakkiruni ni mutun ne kamar ku ina mantawa kamar yanda kuke mantawa don haka idan nayi mantuwa sai ku tuna mu to wannan kaga annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kansa yakan yi mantuwa wacce take ta dabi'a ta dan adam a wani hadisi yana cewa cikin sahihul bukhari yana cewa rahimallahu abdan zakkarani ayatan kuntu unsituha wato Allah ya ji kanwa ne wanda ya tuna min wata ayar da an mantar da ni karatunta Allah yana cewa sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah saboda haka wannan dabi'a ce ta akwai mantuwa ta dabi'a wacce ba yadda za a yi mutum ya zama ba shi da ita akwai kuma mantuwa wanda shaidan ne wato shaidan ne yake sanya wa mutum gafala da waswasi har ya manta wani abin da yake da muhimmanci a wajensa musamman idan shaidan ya kula cewa wannan abin aikata shi wajen bawa zai kara kusanta shi da Allah zai kara masa daraja da matsayi a gurin Allah to zai kokari yadda zai mantar da shi wannan abin kamar yadda Allah ta'ala ya gaya mana a cikin kissar annabi Musa alaihi salam da saurayin da suke tare da shi kissar da za ta zo mana a nan gaba ke cewa wa ma ansanihu illa shaytan an azkura wato ba wanda ya mantar da ni in tuna maka maganar kifin dan sai shaidan shi yasa irin wannan mantuwa idan mutum ya yi ta to ya ambaci sunan Allah ya rika ambatan sunan Allah sai Allah ya tunatar da shi abinda ya manta domin shaidan baya zama inda ake ambatan sunan Allah da zarar ya ji ana ambatan sunan Allah to zai bar gurin to wadhkur rabbaka idza nasita kamar yadda zai zo mana a cikin wannan sura daga cikin irin tafsirin da wasu malamai suka yi ma wannan ayar cewa idan ka manta wani abu to ka ambaci sunan Allah mantuwa takan zama daga shaidan to in ka ambaci sunan Allah shaidan din da yake sabbaba maka mantuwar sai ya bakka saboda wannan yana taimakawa wajen magance wato mantuwa haka nan in kana son kakkamanta abu ka rika wato karanta shi ko ka maimaita shi sau da yawa in aka maka karatu ko kake dau wani abu kana son ka haddace alqur'ani ko hadisi ko wasu baitoci na malamai to maimaita su ba ɗaya ba ba biyu ba domin karantawa sau ɗaya ta yi Allah ta'ala ya baka karfin kwakwalwar da idan ka karanta sau ɗaya za ka rike to amma ba wai wannan ba lalle ya sa kuma abin ya ci gaba da zama a kwakwalwarka ba in kana so har ya zauna to ita maimaitawa malamai suna cewa kalimatu marra laysat mustaqirra to abinda zaka ji shi ko ka karanta shi sau daya to wannan ba zai tabbata a kwakwalwa ba saboda haka yawan maimaitawa zai taimaka wajen abinda ka karanta ka rike shi suna cewa bit tikrar yu'allamu al-himar ko jaki yau da gobe yana sawa ya koya bare kuma kai dan adam da Allah ta'ala ya baka kwakwalwa saboda haka yawan maimaita abu yana sa abin ya zauna a cikin kwakwalwarka ka dubi Fatiha da kake yawan karanta ta kullum zaka ga cewa da wahala ka dauko karatun Fatiha ka kasa kai shi saboda yawan maimaitawa da kake ko kana jin bacci kana gaggadi ka fara karatun Fatiha zaka kai ta saboda a kullum zaka maimaita karatun Fatiha akalla sau 17 a sallolin ka biyar na farilla to bare kuma idan yanzu kana sallolin nafila zaka karanta ta adadi fiye da haka saboda haka shi yasa idan ka zo karanta ta ba wahala take yi maka ba zaka waɗannan dai suna taimakawa wajen sawa abu ya zauna a kwakwalwa sannan akwai wasu abubuwa da zaka ga malamai magabata suna cewa cin su yana taimakawa wajen kwakwalwa ta karfi ta rike abu sukan ambaci zabibi wato busasshen inabi yana taimakawa wajen sanya kwakwalwa tawashi idan an karanta abu ko ta rike abu ya dade bai fita ba. Sai wannan da take yake tambaya cewa mace ce ta balaga ta fara jinin haila amma bata san cewa idan mace na al'ada ba bata azumi, don haka sai ta yi azumi tare da al'adarta, to za ta rama wannan azumin? Babu shakka ba azumi da al'ada, wanda ta yi azumi tana al'ada ba ta da azumi, saboda haka za a buƙaci ta rama waɗannan kwanakin waɗanda ta yi a cikin al'ada bayan an gama azumi. In an sanar da ita, to za ta rama waɗannan kwanakin, domin wannan azumin da ta yi bai yi ba. Sannan yake cewa mace ce ta fita daga tsarki kafin alfijir ya fito sai ta yi wanka, menene hukuncin azuminta? To ai babu matsala, ta kafin alfijir ya kito ta tsarkaka kuma har ma ta yi wanka, ko da ba ta yi wanka ba, indai har jinin ya ɗauke kafin hudawar alfijir, to wannan za ta yi azumi, ko da kuwa wankan ba ta yi shi ba sai bayan sallah, ko sai tare da sallar asuba, sai bayan kito alfijir. Shi wankan ba shi ne zai tsarkake azumin ba, ba shi ne zai sa azumin ya yi ba, a ɗaukewar jinin, idan jinin ta ɗauke kafin hudawar alfijir, to wannan azumin na wannan ranar ya wajaba a kanta, don haka za ta tashi da azumi, ko da kuwa ba ta samu yin wanka ba sai bayan alfijir ya kito, don haka wannan ba ta da ma matsala, tunda har ya zama ma ta yi wankan ma tun kafin ma hudawar alfijir. Muna cikin suratul kahfi, za mu tashi akan aya ta shida. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا.
الله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلعلك ولعلك كي يا رسول الله باخع نفسك مهلكر دكنكني وتميكش كنكني على آثارهم وجنب ددجنس إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إذن بسوء إيماني دون هديسي با سبو دداموا قوبك انشكي. Inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha, kuma lalle mu mun sanya abin da yake kan ƙasa zinatan laha, ya zama ado gare ta. Inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu 'amala, dan mu jarrabe ku wane ne daga cikin ku yafi kyautata aikin sa. Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza, sannan kuma mu lalle masu sanya abin da yake kanta ne ya zama turbaya wacce take busasshiya da babu tsuro a kanta. Allah ta'ala yana magana da annabinsa sallallahu alaihi wa sallama, wanda yake tabin diddigin kafirai musamman mushrikan Makka a lokacin, manya-manyan shugabannin Qurayshawa waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ta hankoran ya ga cewa sun musulunta, sun karɓi wannan addinin, saboda karɓarsu da wannan addinin zai taimaki addinin wajen ya samu ƙarfi, sannan kuma ya samu karɓuwa. Duk lokacin da aka ce manyan gari sun karɓi wata da'awa, to wannan yana taimakawa da'awar wajen ta ƙara ƙarfi, sannan kuma yana taimakawa da'awar wajen yaɗuwa, sannan kuma zai ƙara taimakawa da'awar wajen ta samu kariya. Wannan ta sa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake tabin waɗannan mutane a gindi a gindi, yana ta matsa musu lamba ya ga cewa sun yi imani, yana matsa musu lamba ta hanyar wa'azi da karantarwa, sannan kuma gashi yana cike da damuwa ganin cewa duk karantarwar da yake din nan ba sa daga kai su dubi abin da yake faɗa musu, suna ƙara bujirewa. To shine Allah ta'ala ya saukar masa da wannan ayar domin a ƙara, Allah ta'ala ya ƙara nuna masa tausaya masa da yake yi akan wannan da'awa da yake yi ba ji ba gani, da kuma damuwa da yake kwana da ita, tashi da ita na kafircin masu kafirci, na ainihin a bujirewar masu bujirewa, har ma damuwar tana neman ta sa shi cikin wani hali. Allah ta'ala yake gaya masa cewa fala'allaka baqi'un nafsaka, la'alla kai, shin kai zaka kashe kanka ne? Wannan la'alla anan an yi amfani da ita domin nuna tausayi, dan Allah ya nuna tausayinsa. Yanzu kai ya Rasulullahi zaka kashe kanka ne, zaka halaka kanka ne ala atharihim, wajen bin diddigin waɗannan mutanen. In lam yu'minu bi hadha alhadith asafa, idan ba su yi imani da wannan alqur'ani ba, waɗanda suke yi maka har kullun suke ta kalubalantarka da cewa ba za su yi imani da kai ba har sai ka nuna musu wata aya, ka nuna musu wata mu'jiza wacce idan su zai gani, lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yunbu'a, kamar yadda muka karanta a suratul Isra, ce sai ya musu kaza, ya musu kaza, ya musu kaza, su riƙa ɓaro wasu ayyuka ko wasu abubuwa na mu'jiza, su ce sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi musu wannan, sa'ilin nan za su yi imani. Domin kawai taurin kai da inadi da bujirewa kiran Allah ta'ala, saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama kana damuwa akan wannan, Allah ta'ala ya ce to ka daina damuwa, kada ka kashe kanka, kamar yadda a wani wuri ke cewa la'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin, yanzu kai zaka kashe kanka ne dan kawai sun ki zama mu'minai. Inna sha'nu nazzal 'alaihim min as-sama'i ayatan fa zallat a'naquhum laha khadi'in, da mun ga dama sai mu saukar da wata aya, kamar yadda suke nema, sai mu saukar da wata aya daga sama wanda za ta sa su tilas, sun ki ko sun so su miƙa wuyayensu. To amma Allah ta'ala yana son kowa da zai yi imani ya yi imani bisa hujja, bisa gamsuwa, ba dan an tirsasa shi ba, ba dan ya ga uwar bari ba, a saboda ya gamsu ne, ya yadda dalilan da ya saurara sun gamsar da zuciyarsa, wannan ta sa ya yi imani. To haka Allah ta'ala yake son ya yi imani, shi yasa Allah ta'ala ce kada ka matsa kai abin da yake kanka, in alaika illa albalaq, ka isar da saƙo shi ne a kanka, lasta alaihim bi musaitir, kai ba mai matsa musu bane, ba mai gallaza musu bane ta ƙarfi sai sun yi imani, rashin imaninsu kuma ba zai shafe ka ba, kai ba zai shafi da'awarka ba. Saboda haka Allah ta'ala yake talallashin annabi sallallahu alaihi wa sallama, yake gaya masa ya kawar da kai daga waɗannan mutane, fa'arid amman tawalla an dhikrina wa lam yurid illa alhayatad dunya, Allah ce ka kawar da kanka daga wanda ya bijirewa kiranmu, ya bijirewa wa'azinmu, babu abin da ya sa gaba, babu abin da yake tunaninsa sai rayuwar duniya, to wannan ka bijire masa. Don haka ka tausaya wa kanka, kakka halakar da kanka. Waɗannan mutane ba wai ba su fahimci gaskiyarka ba ne, ba wai kuma suna tuhumarka ba ne, sun san ka tun san da kana yaro ƙarami, tun kafin a haife ka suke tare da iyayenka, har aka haife ka a gabansu har ka girma, har ka kai wannan shekaru. Laqad labistu fikum umran min qablihi afala ta'qilun, na zauna a cikinku shekaru da dama kafin in zo muku da wannan alqur'ani, ba za ku yi hankalta ba, ba za ku gane ba. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a cikinsu, sun san gaskiyarsa, ba wannan ne yasa suka ki imani ba. Allah ta'ala yana cewa qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukazzibunka walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun, Allah ce haqiqa mun san abinda suke fada maka wanda suke yake nuna cewa suna ƙaryata ka, suna gwasale ka, mun san cewa wannan yana bakanta maka rai, yana tayar maka da hankali. Allah ya ce to ka kwantar da hankalinka, fa innahum la yukazzibunka, ba ƙaryata ka suke yi ba, wato a ransu, a zuciyarsu sun san gaskiya kake faɗa. Saboda haka a can kokon zuciyarsu ba wai sun ɗauke ka a matsayin maƙaryaci ba ne, ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون سيد الظالمين هر كنن سنا نون جايا سني دعيون الله ظاهري وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة سبود ذالين تنسو سبود جرمان كنسو يسا سكي جايا دوان ننغسكي ارباوي دنب سفين تشي واغسكي ابتشي دون هكا ونن شين ابندا الله تعالى يكي جايا مكة النبي صلى الله عليه وسلم ينا بكين تشكي saboda sun ki karbar gaskiyar da yazo musu da ita wanda kuma a cikin ta daukakar su take a cikin ta samun tsirar su yake duniya da lahira mutanen nan a cikin su akwai dangin sa ƴan uwansa waɗanda suka hada nasaba suka hada gari daya suka hada kabila daya don haka yana tausaya musu abinda zai biyo baya idan har ba su yi imani ba wannan shine damuwar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ba damuwar ba a karbe shi ba shi a karan kansa saboda haka akwai mutane iri biyu ne dangane da fadar gaskiya wani in ya fada in yayi magana ba a karbi maganar sa ba maganar da yake ganin gaskiya ce yana damuwa saboda ba a karbi wannan gaskiyar ba ba wai dan shi ba a karbe shi ba a dan ba a karbi gaskiyar sa ba akwai wanda shi kuma zai yi bakin ciki ne dan ba a karbe shi ba ba wai dan ba a karbi maganar sa ba inda ya samu karbuwa wannan damuwar ba za ta same shi ba to kaga na farko shine abin yabo amma na biyu abin kushewa ne mutumin da zai yi da'awa amma ba wai dan ita da'awar ta samu karbuwa ba a dan shi ya samu karbuwa wannan hatsari ke gare shi babba dan ya nuna ba yana kira ne zuwa ga Allah ba yana kira ne zuwa ga kansa wanda kuma Allah ta'ala cewa yayi ud'u ila sabili rabbika kai kira zuwa ga tafarkin Allah ba cewa kai kira zuwa ga kanka ba kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani saboda haka kira mai kira ya kasance zuwa ga Allah ne saboda haka ya damu akan cewa ba a karbi gaskiyar da ya fada ba ba wai dan ba a karbe shi ba idan mutum zai fadi magana ta gaskiya a ki karbar gaskiyar sa ya damu saboda an ki karbar maganar sa wacce yake zaton gaskiya ce amma yana jin cewa da yau shi karan kansa zai gane ba gaskiya ya fada ba shi ba zai bar maganar da yake fada to babu shakka wannan daidai yake amma ba kamar wanda shi tun farko kiran sa zuwa ga Allah ne ba bai damu shi ya samu daukaka ko kai ya samu ba in dai wannan abin da yazo da shi ya samu karbuwa to shi ya gama samun nasarar abin da yake fata saboda haka wannan tarbiya ce ga waɗanda suke masu da'awa su sani cewa da'awar su suna yin ta ne zuwa ga Allah ta'ala sannan kuma su sani cewa shari'a ba a hannun su take ba shari'a tana hannun Allah ta'ala shi yake shiryar da wanda ya ga dama ya shirya sai ya shiryar da shi don haka kai abin da yake kanka shine ka isar ka yi kokarin duk iya kokarinka kaga ka isar da wannan shari'a zuwa ga waɗanda aka umarce ka ka isar musu da wannan shari'a ka yi musu ra'awa ka dogara ga Allah ta'ala idan har sun shiryu to madalla bukata ta biya idan kuma ya kasance ba su shiryu ba to kada wannan ya sa kai ta damuwar da za ta sa ka shiga cikin wani hali ko ka kamu da wata cuta saboda yawan damuwa din zai sa zuciyarka ta karaya a gwiwoyinka su yi sanyi wanda kaga wannan ba shi da wata fa'ida saboda haka ya kamata damuwarka kata yawa ta yadda za ta sagai maka zuciya ka ci gaba da yin abin da aka sa ka aka dora maka na kira zuwa ga Allah sauran abubuwa kuma da suka shafi shiryar da mutum da karbar gaskiya wannan ba a hannunka yake ba yana hannun Allah ta'ala Allah ta'ala yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai ya rasulullah ba za ka iya shiryar da wanda kake so ba Allah ta'ala shi yake shiryar da wanda ya ga dama ma'ana ba za ka iya sanya shi ya karbi wannan kiran da kake yi masa ba a wannan aikin Allah ne kai abin da yake kanka in alayka illa albala abin da yake kanka shine ka isar da wannan sako to idan har Allah ta'ala zai ga yawa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kaga dukkan wani mai da'awa ya kamata ya shafa wa zuciyarsa ruwan sanyi ya kwantar da hankalinsa kada damuwarsa ta yi yawa Allah ta'ala yana ga yawa dangane da annabi Musa عليه السلام إلى قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي bayan ganin yadda banu isra'ila suke ta masa tutsu suke ta bijire masa duk sanda yace kaza Allah yace kaza 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 sai sun kawo ta magana da take nuna cewa su fa suna da ta cewa ko kuma su a'a ba za su yi ba ko a'a za su yi sai da wani sharadi karshe yace rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi ya Allah ni ba abinda na mallaka sai ni sai dan uwana sai kai na sai dan uwana to idan har Allah ta'ala zai faɗi wannan dangane da Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma Annabi Musa alaihi salam kaga fa bil ahra wal aula wanda ba su ba ya san cewa abun ba a hannunsa yake ba kada kuma ya kosa ya ce yayi kira ba a yadda ba ruba Annabi Nuhu alaihi salam shekara nawa yayi yana da'awa yana kira zuwa ga Allah ya zauna a cikin su alf sanatin illa 50 aama amma Allah ta'ala ce wa amana ma'ahu illa qalil babu waɗanda suka yi imani da shi sai ɗan kaɗan ɗan tsirari duk wannan shekarun da ya kwashe a cikinsu yana wa'azi ko ba wani salon wa'azi da bai bi ba ya bi salon ya yi musu wa'azi ɗaiɗaikunsu ya bi salon ya tara su gaba ɗaya ya bi salon gargaɗi ya bi salon bishara babu wacce bai musu ba ya yi da daddare ya yi da rana duk wata hanyar da yake ganin ya kamata ya gwada wajen ya ga mutanensa sun yarda ya bi amma ba su yi imani ba sai ƴan kadan su ma ƴan kadan din ba manyan cikin su ba matasa fa ba amana li Musa illa zurriyatun min qaumihi ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim an yaftinahu ƴan kadan ne zurriya ana nufin ƴaƴa masu tasowa su ne suka yi imani sauran manyan sun ki imani kowa yana jin tsoron fir'auna da shi da jama'arsa da fadawansa to shine Allah ta'ala yake gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya kwantar da hankalinsa ya nutsu ya ci gaba da da'awa kada wannan abin da suke nuna masa ya sa shi ya yi ta bakin cikin da zai iya sa masa wata cuta har ya halakar da kansa kai ba mai tilasta musu sai sun faɗa musu ba sannan Allah ce inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha inna ja'alna lalle mu mun sanya ma 'alal ardi abinda yake kan kasa zinatan laha ado gare ta wato mu duba bayan Allah ya faɗa abinda ya shafi shari'a sai kuma yazo ya faɗa abinda ya shafi halitta wato bayan Allah ta'ala yayi maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daina da'awa wanda bai yi imani da alqur'ani ba kai yace zai kashe kansa da'awa wannan shine abu da farko shari'a sai Allah abinda ya shafi wata halitta da Allah ta'ala zai yi wa dan adam a duniya ne dan ya mori rayuwarsa halittar sama da ƙasa da koramu da itatuwa da duk abin da zaka gani idan kai nuna maka zuciyarka ta ji dadi ranka ya kwanta hankalinka ya kwanta ka samu annashawa da walwala ka cika sha ka koshi wadannan duk Allah ta'ala yayi maka ne dan su taimaka maka wajen bautar Allah amma ba su ne gaya ba wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gayar halittar ka shine ka bauta wa Allah wannan ita ce gayar halittar ka dan wannan Allah ta'ala yayi ka da kai da aljan sauran abubuwa duk da Allah yayi su ne dan su taimaka ma wannan gayar shi yasa Allah ta'ala ce ar-rahman sai ya ce allama al-qur'an sannan sai ya ce khalaqal insan allamahu al-bayan sai da aka fadi allama al-qur'an sannan aka fadi khalaqal insan saboda abinda ya shafi shari'a shine gaba abinda duk yake na duniya gaba ɗaya da kake gani wannan dan ya taimaka maka ne ka cimma waccan buƙatar taka babba wacce Allah ya yi ka saboda ita to shi yasa Allah ta'ala anan yake so yake gaya mana cewa duk abinda yake doran ƙasa din nan ado ne Allah ta'ala ya sanya a cikin ƙasa sannan ado ne wanda yake bai gushewa wato wani kyalkyali ne wanda yake daukan ido amma ba zai je ko ina ba zai gushe zai dawo babu zai dawo al'adam saboda haka ita duniya gidan jarraba ne gidan da Allah ta'ala ya yi ne don ya jarraba mutane ya ga wane ne ya fi kyautata aiki a cikinsu hadisi ya tabbata cikin sahih muslim hadisin abi nadra an abi sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna ad-dunya hulwatun khadira وإن الله مستخلفكم فيها فناذر ماذا تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكي تشوى للي اتونا الدنيا حلوة أباتي ميكنغني ميداني خادرة وتتكي كوريا شر وتمي بنش أوا ga wanda duk yake kallanta yake ganin kalikalan cikin ta. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha, Allah ta'ala na aje ku a cikin ta, yayi ku a cikin ta, ya aje ku a cikin ta. Fa nadhirum madha ta'malun, sanna yana duba ya ga me za ku aikata. Za ta rude ku sai da za ku manta da dalilin da yasa Allah ta'ala ya je muku a doran kasa, yayi ku a doran kasa, ko ku a'a za ku dauki wannan duniya a matsayin sullam, wani tsani ne da zai kai ku ga cimma buƙatar ku. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fattaqud dunya, dan haka ku kiyaye duniya, ku kiyaye lamarinta. Wattaqun nisa, ku kiyaye lamarin mata. Fa inna awwala fitnati bani isra'ila kanat fil nisa, farkon fitnar bani isra'ila ta kasance a dangane da mata ne. Saboda haka duk abin da kake gani a doran ƙasa na itatuwa da ƙoramu da ainihin lambuna gidajen gona da duk wani abin da zaka gani a doran ƙasa na zinari da azurfa dukiya manya-manyan gine-gine, zina din da kai wacce Allah ta'ala shi ya aje ta da wanda ku kuma ku kuka yi ta da kanku, kai zinar da Allah ta'ala ya aje, su waɗannan halittu da muke gani na itatuwa na ƙoramu na abin nan tsirrai da suke fita a doran ƙasa, duk waɗannan halittar Ubangiji ce da ya yi aji a ƙasa. Sannan akwai zina ce da Allah ta'ala ya, sannan akwai zinar da ku kuma za ku yi ta da kanku, Allah ya ba ku ikon ku yi ta, manya-manyan gine-gine, titina, gidaje na alfarma, wuraren hutawa, wuraren shakatawa, motocin da za ku hau, waɗannan duk zina ne da ku kuma ku kuke yi da kanku. To ku sani dukkan wannan a wurin Allah ba komai suke ba, ba a bakin komai suke ba. Allah ta'ala ya sanya su ne dan su zama jarrabawa, a ga cewa wane ne gaba ɗaya zai tattara hankalinsa ya koma kan waɗannan abubuwa ya manta da abin da Allah ta'ala ya halicce shi saboda shi, wane ne kuma zai ɗauki waɗannan abubuwan a matsayin tsani da zai taimaka masa wajen bautar Allah dan ya cimma manufarsa. Ce linabluwakum ayyukum ahsanu amala, dan mu jarrabe ku wane ne yafi kyautata aikinsa. Ka duba Allah ta'ala bai ce ayyukum aktharu amala ba, bai ce ayyuhum aktharu amala ba, sai ya ce ahsanu amala, bai ce waye zai fi yawan aiki ba, sai ya ce yafi kyautata aiki. Domin ba yawan ake bukata ba, ba quantity ake bukata ba, quality. Dan an baka abu mai yawa amma yawan ya zama na iska, gara baka kadan mai amfani. To haka a ibada ana so kayi kadan wacce take da amfani. Ta yaya za ta zama kaɗan mai amfani, ta dace da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da ikhlasi a cikinta, kamar yadda muka yi bayani jiya. Wannan shine ahsanu amala, ai akhlasuhu wa aswabuhu, wanda yake cike da ikhlasi, wanda yake cike da kuma wato sawaba, wato biyayya ga shari'a. Don haka wani zai yi raka'a hudu ta nafila, wani ya yi raka'a biyu, amma mai raka'a biyun nan yafi mai hudun. Saboda ya fi shi halartu da zuciyarsa, ya fi shi nutsuwa, ya fi shi tara hankalinsa guri guda. Wancan ya yi hudin amma bai yi nutsuwar wannan mai bin ba. To ashe kaga a nan ba yawan ake dubawa ba, ana duba daidaiton aikin ne da dacewar aikin ne. Akwai aikin da daman can shi kaɗan ne, saboda haka kaɗan ɗin ake so ka yi, inda za ka ƙara fiye da yadda aka ce ka yi, to ba ka yi daidai ba. Yanzu tahiyatul masjidi raka'a biyu ce, in ka ce za ka yi goma to ka zo da wata bid'a kuma, ba laifi ka yi tahiyatul masjidi ɗinka sannan kuma ka tashi ka yi annawafilul mutlaqa, amma a kira a tambaye ka me kake yi, ka ce duk tahiyatul masjidi kake yi. Saboda kaga anan ka yi zuku, Allah ba zai karɓi waɗannan sauran ba, saboda mai sunanta abin raka'atayn ne, falyarka raka'atayn. Sannan yanzu misali raka'atul fajri kaga ana yin su, ana so a sassauta su, ka a tsawaita su, wannan ita ce sunna. raka'atul fajr ba a san a tsawaita su, ana san a yi su ne khafifa. To idan mutum ya zo ya yi doguwar sallar raka'atul fajr amma ya dauko surori masu tsawo ya karanta, bakon ya karanta qul ya ayyuhal kafirun da qul huwallahu ahad, sai jawo dogayen surori, aka tambaye shi raka'at wannan wace salla ce, nafila ce kike ko raka'atul fajr? Sai ce raka'atul fajr, kace a wannan ai ba haka ake yi ba. Sai a gaya masa raka'atul fajr ana so a sassauta karatunta ne, ba a tsawaita ta ba. Mutumin da ya shigo liman yana hudu baran juma'a, annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idza dakhala ahadukum almasjid wal imam yakhutub falyarka raka'atayn wal yatazawwaz fihima. Idan ɗayan ku ya shigo ranar juma'a liman yana hudu ba, annabi yace ya raka'a biyu kuma ya takaita su. Da haka kaga anan sunna shine kai raka'a biyu ka takaita. To idan ka zo kai raka'a biyu amma ka tsawaita, to anan ka saba wa sunna, kakka ce wannan dogon karatun da kai zai sa ladan ka ya zama dogon lada, a'a gajeran ma ba za ka samu ba. Saboda sai ka takaita kan sunna. Shi yasa abinda ake bukata har kullun shine aiki ya dace da sunna, a kyautata shi ba a yawaita shi ba. Da haka zaka ga wani yana yawaita abu amma kuma in ka bibiya sai ka ga cewa ba a bisa sunna yake yi ba, ko babu itikani. Shi yasa aikin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi na kowa zama daidai, shi yasa ya fi kowa lada a wajen aiki, saboda nashi ya fi na kowa kamala. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama zai ga ya ce abi an ga jana'iza abi, amma ba lallai shi duka jana'iza zai bi ta ba. Zai ce maka ka yi siyamu Dawud, annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce afdalu siyami siyamu Dawud, siyamun da yafi kowanne azumin annabi Dawud, yasubu yawman wa yafṭuru yawman, yasubu yawman wa yafṭuru yawman. Amma annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito cewa yana irin wannan azumin, ba an ruwaito ba. Saboda me? Saboda shi yana ayyukan da sun wato sun kyautatu fiye da yadda namu za su kyautatu, yana ayyukan da nashi suna da kyau fiye da yadda namu suke da kyau. Shi yasa Aisha take wani lokaci in annabi yana azumi sai ka ce ma baya shan ruwa kwata kwata, wani lokaci kuma in ya daina sai ka dauka ma baya azumin kwata kwata. Don haka Allah ta'ala yake gaya mana ya yi duniya domin ya jarraba mu, ya ga cewa wane ne a cikinmu zai fi kyautata aikinsa. Sannan ya ce wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza, kuma lalle mu masu sanya abin da yake kanta, wato ita kasa din nan, wato ita wannan duniya din, sa'idan ya zama kasa kasasshiya, wato ya bushe ya zama kasa, juruzan ya zama na ba shi da wani tsubabu, kasa ce wacce take mara tsiro, juruz ita ce mara tsiro wacce babu la nabata fiha wala shajar, babu tsirrai, babu itatuwa, babu gine-gine a kanta, duka abinda yake kanta na jin daɗi a waye gari babu shi. Waɗannan ƙoramu da suke ta gudana a kanta a waye gari gaba ɗaya sun tsotse. Sannan duk wani abin da kake gani a doran ƙasa ka wayi gari baka ganin sa, ni'imar da take cikinta duk gaba ɗaya ta ƙare. To wannan shine hakikanin rayuwar duniya. Hakikanin rayuwar duniya rayuwa ce wacce mai hankali ba zai rudu da ita ba. Abinda zai dame shi shine gidan da yake gida na dawwama. Ita duniya guri ne wanda yake hanya ce kadarko ne, gada ce kawai da zai hawo ya tsallaka, amma ba nan ne gurin zama ba. To amma duk da haka, kamar yadda Malam Sa'idi yake cewa zaka ga wasu in ka dube su zaka ga su sun dubi zahirin duniyar ne ba batininta ba, basu dubi hakikaninta ba, sun dubi zahirinta ne. Saboda haka suka rika fantamawa a cikinta, suka rika rayuwa a cikinta irin rayuwar dabbobi. Yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al'an'am, suna wato sharholiya da horewa a ciki, sannan kuma suna jin daɗi a cikinta kamar yanda suna ciye-ciye a cikinta kamar yanda dabbobi suke ci. Ba sa duban haƙƙin ubangijinsu, abinda ya wajabta musu na ibada, ba su damu su san wane ne Allah ba. Abinda ya dame su kawai shine sha'awar su biya sha'awarsu, ta kowane hali, ta kowace fuska, ta kowace hanya za su samu biyan bukatar su. Sai lokacin da mutuwa za ta zo, a lokacin mutum zai rika nadama, ba nadamar bai yi aiki ba, a'a, nadamar zai bar duniya, zai mutu, ba wai nadamar ya zai zo mutuwa ga shi bai yi ayyukan kwarai ba, ba nan ce za ta samu masa nadama ba, a'a, yana nadamar zai mutu ya bar dukiyarsa da ya tara, ya bar gidajensa, ya bar motocinsa, ya bar matansa, ya bar ƴaƴansa, ya bar mulkinsa, wannan ita ce damuwarsa, ba wai dan ya cika rayuwarsa da saban Allah ba. Allah ta'ala zai danne masa zuciyar, ba zai yi wannan nadamar ba, nadamar duniyar zai yi. Akwai wanda shi kuma ya dubi duniya ya fuskanci cewa baɗininta ba shi ne zahirin da muke gani ba, baɗininta daban, zahirinta daban. Zahirin shi ne wannan ƙyale-ƙyalen da muke gani, yana ɗaukan hankali, shi ne zahirinta, amma baɗininta ba haka yake ba. Innama masalul hayatid dunya kama in anzallahu minas sama' فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. ولا إتتي حقيقة من دنيا كما رواني دبوك سوك أبدا شيء أدورا كسا كما إن أنزلناه كما رواني دبوك سوك أبدا شيء أدورا كسا واند كسا تشا ‘ya’yan tsiran cikinta ya fito, ya fitar da abinci wanda mutane da dabbobi suke ci. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha, har sai da ƙasa ta yi ƙawata, ta yi ƙawa, wa zayyanat, ta yi ado, ta caba ado, wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha, sannan mutanenta, ma’abotanta suka yi tsammanin cewa su masu iya girbar amfaninta ne, za su ci moriyar amfaninta. Ataha amruna laylan aw naharan, al'amarin mu yazo mata cikin dare ko da rana, faj'alnaha hasidan ka lam tagna bil ams, muka baida ita zama a girbe kamar bata taba rayuwa ba jiya, kamar jiya ba a yi ta ba. To haka Allah ta'ala ya ce zai sanya kasa ta zama ma alal ardi ja'iluna ma alaiha sa'idan juruza, sa'idan shine gaba ɗaya ta koma kasa yadda kake ga wannan gine-gine da waɗannan itatuwa da waɗannan duwar wutsu. Gaba ɗaya Allah ya nike ta. Sa'alunaka 'anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa fa yadharuha qa'an safsafan la tara fiha iwajan wala amta. Ubangiji ta'ala zai nike waɗannan duwar watsin da kake gani, ya nike su lilis. Shi yasa Allah ya ce nasfan, wato lilis gaba ɗaya. Wa yadharuha qa'an safsafan, yasa ta zama fili fetal, babu komai, in ka daga kanka ba za ka hango wani abu ya tudu ba. La tara fiha aywajan wala amta, ba za ka ga kwari ba ko tudu. To haka Allah ta'ala zai maida doron ƙasa ta zama. Don haka kaga wanda duk yake mai hankali ba zai rudu da wannan ƙyale-ƙyale na duniya da yake gani ba, zai koma zuwa ga abinda Allah ta'ala ya halicce shi saboda shi. Anan kamar Allah ta'ala yana lallashin zuciyar annabi ne sallallahu alaihi wa sallama game da waɗannan mutane kafiran nan na Makka da Allah ta'ala ya ba su ni'ima, ya ni'imta garinsu, ya ni'imta Makka, ya ba su zaman lafiya. At'amahum min ju'in wa amanahum min khawf, ya ba su zaman lafiya, ya ba su abinci, yana zuwa musu ta ko'ina. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, amma maimakon su gode wa Allah su yi masa da'a, su karɓi saƙon da ka zo da shi, sai suke maka butulci, har ma suke zarginka da tuhumce-tuhumce iri-iri na ƙarya. To wannan kai ya ɗaga hankalinka, ka jira ka gani me zai faru gare su. Wannan duk abin da suke gani za a wayi gari babu shi, ko dai Allah ta'ala ya jarrabe su da fari kamar yadda ya yi musu addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa musu, ja'al hasinin ka sini Yusuf. Allah ta'ala ya jarrabe su da fari, ya zama da suna cin ƙasusuwa, suna tona ƙasa su lokaci su ci, mutum ya ɗaga kansa sai ya riƙa ganin hayaki a sama. Yau ba ta ci sama'u bidukhanin mubin, mutum yana ɗaga kansa yana kamar hayaki ne, kuma kawai tsabar yunwa ce, babu abin da zai ci. Allah ya jarrabe su da wannan. Saboda haka kai wannan ya dame ka rayuwar duniya ba komai bace sannan wanda yana da alaka da abinda Allah ta'ala a can baya yace qayyiman li yunzira ba'san shadidan min ladunhu wato Allah ta'ala ya aiko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi littafi domin ya gargadi wata azaba wacce take mai tsanani daga wajensa daga cikin irin azaba da za ta iya saukarwa mutane shine ta hanyar Allah ta'ala ya kwace ni'imar da ya musu wacce suke fantamawa suke jin dadi suke burga da ita a wayi gari Allah ta'ala ya kwace ta don haka su dawo babu komai da za su yi alfahari kuma da shi anan zamu ga Allah ta'ala ya jawo hankalin wato ya jawo hankalin su da mafi kusancin abinda suke gani shine kasa aka abinda idan su zai gani ya zama aya gare su Allah ta'ala ya jawo hankalin su da ita kamar yace afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat to ashe ba za su yi duba ba zuwa sama yadda aka daga ta babu wani matokari babu wata dirka ko wani ginshiki da ya rike ta sannan ba za su yi duba ba zuwa raquma kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at da raquma ya aka halicce su sama ya aka daga ta kasa kuma ya aka shimfida ta ko kuma duwar watsu ya aka kafar da su kasa kuma ya aka shimfida ta anan zamu ga Allah ta'ala dai ya jawo hankalin su da abinda suke iya gani dan su wa'azantu da shi sannan Allah ta'ala ya ci gaba da cewa
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
الله تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيب كانوا من آياتنا عجبا أم حسبت شنكو كانت أماني أن أصحاب الكهف شو للي لابار متننكوغو warraqimi da kuma raqimi kanu min ayatina ajaba sun kasance daga ayoyinmu masu ban mamaki iz awal fityatu ila al-kahf yayin da waɗannan samari suka tattar suka wato tare a cikin kogo qalu rabbana atina min ladunka rahma suka ce ya ubangiji ka bamu rahama daga wajenka wa hayy lana min amni rashada sannan ka tanadan mana shiriya a cikin al'amarinmu anan Allah ta'ala ya dauko bayanin kissar mutanen kogo akwai kissoshi guda uku waɗanda suke cike da izina kamar yadda muka yi ishara zuwa gare su lokacin da muka yi matashiyar wannan sura cewa akwai kissoshi guda uku wanda suke cike da izina da wannan surar ta kunsa wanda ita ce kissa ta farko kissar ashabul kafi sai kissar sahibul jannataini sai kuma kissar abinnan afwan kissoshi guda hudu kissar ashabul kahfi kissar sahibul jannataini sai kuma kissar Musa da Khadir sai kuma kissar Zulkarnain wadannan kissoshi guda hudu sune kissoshin da wannan sura ta kunsa wanda suke cike da izina da darussa to ta farkon su ita ce kissar ashabul kahfi annabi sallallahu alaihi wasallam alakar wannan da mabudin abinda sura ta bude da shi sura ta bude da batun Al-Qur'ani da Allah ta'ala ya saukarwa da Annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma hikimar da ta sa aka saukar da Al-Qur'ani shine ya zama gargadi ya zama bishara sannan kuma da ishara zuwa ga bijirewar kafirai mushrikai na Makka a lokacin da suke wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam suka ki karbar abin da yazo da shi cikin babban shubuhar su ta ƙaryata Annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai batun tashin al-kiyama cikin manyan shubuhoyin da suke wajen ƙaryata Annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai batun cewa za a tashi a idza mitna wa kunna izaman wa rufata a inna lamab'usuna khalqan jadida yanzu idan muka mutu muka zama kasusuwa muka riddige za a kuma tasan mu a sake dawo da mu zamo mutane wata halitta sabuwa wannan yana daga cikin manyan hujjojin su na ƙaryata alqur'ani na ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam to anan sai Allah ta'ala ya koro kisar ashabul kafi wace ba ba wani abun mamaki bane na azo a gani idan aka duba aka kwatanta ta da sauran ayoyin Allah ta'ala kudirarsa domin maganar da ake anan maganar wasu samari da Allah ta'ala jefa musu bacci suka yi bacci shekara 309 daga baya Allah ya tashe su ba tare da sun canza ba suka tashi kamar yadda suka kwanta kamar jejiyar nan suka kwanta babu wani abu na jikinsu da ya canza waɗannan bacci suka yi ba mutuwa suka yi ba Allah ya dawo da su to wanda zai iya dawo da wato wanda zai iya dawo da mutum bayan ya mutu kwata-kwata dan ya dawo da waɗannan ba wanda ba mutuwa suka yi ba ai ba kaga ba abin mamaki bane shi yasa Ubangiji ta'ala ya bude da wannan sura dan ya bamu labarin su kuma sai aka fara bamu labarin su a dunkule kamar ya zama shiga ce wato a fara baka labarin a dunkule sannan kai kuma ka so ka ji labarin filla-filla wanda an san wannan salo ne na bada labari wani lokaci za a iya baka shi a dunkule sannan a zo a ce maka to ga yadda yake kuma filla-filla ta yadda bayanin da za a yi maka babu inda za ka same shi a duniya sai anan Allah ya ce am hasibta shin kana tsammani malamai sun yi sabani wajen tafsirin wajen tantance am din nan da ta zo farkon magana am wasu suka ce am anan ma'anarta bal wato kamar a ce ka bar wannan magana kada ka ce za ka damu da abin da suke yi ta abin nan ga kisar ashabul kafi mutane ne da Allah ta'ala ya jarrabe su kuma ko suka ci jarrabawa wannan shi ne abin da za a tsaya a yi izina a kansa da haka wasu malamai suka ce am anan bal wato bal hasibta anna ashabul kafi wato bari wannan magana kai tsammanin cewa mutanen kogo wasu kuma suka ce a'a anan am anan bi ma'anar istifham tambaya ce Ubangiji ta'ala yake yi cewa am hasibta shin kana tsammani am anan bi ma'ana a hasibta ko hal hasibta shin kana tsammani to saboda kamar yadda wadda ruwayar da ta gabata wacce muka kawo da yawancin malaman tafsiri suna kawo cewa Yahudawa su suka gaya wa Qurayshawa cewa su yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya akan kisar ashabul kafi ce to ai ashabul kisar ashabul kafi din nan da su Yahudawa wannan suke cewa har a maka tambaya akan ta ai in aka kwatanta ta da sauran ayoyin mu babu mamaki bace saboda su menene za su rike wannan su manta da sauran ayoyin da suke tabbatar da ikon Allah da kudararsa saboda haka wasu malamai suka ce anan Allah ta'ala yana nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam kada ya dauka cewa wannan ashabul kafi kissar tasu da ake masa tambaya wani abu ne da ya wuce duk wani abu da ya sani da ban mamaki a'a kudarar Allah da ikon sa yafi gaban maganar kissar ashabul kafi ga halittar sammai ga halittar kasa ga koramu ga duwatsu ga hore dare da rana ga tafiyar rana da wata a doran kasa a sararin samaniya waɗanda ai sun fi zama mamaki sun fi zama ayoyin Allah masu girma waɗanda suke nuna kudurar Allah cewa shi mai iko ne a bisa dukkan komai kuma babu abin da zai gagare shi fiye da kisar ashabul kafi shi yasa wasu malamai suke cewa kamar Mujahid yana cewa qad kana min ayatina ma huwa a'jabu min zalika wato kamar Allah ta'ala yana cewa a cikin ayoyin mu akwai abin da yafi kissar ashabul kafi mamaki dahak yana cewa ma atla'atuka alaihi min alghaibi a'jabu abinda na nuna maka na gaibi na baka labarin wasu abubuwa da da ba wanda ya san su kai na sanar da kai su wanda yafi zama mamaki Junaid yana cewa sha'anuka fil isra'i a'jabu sha'aninka na yin isra'i daga Makka zuwa Sidratul Muntaha daga Isra'i zuwa Masjid Al-Aqsa daga nan aka mi'raji da kai zuwa Sidratul Muntaha wanda a ajabu ai yafi ban mamaki fiye da kissar ashabul kafi saboda haka su daina tunanin wani abin mamaki a ciki su dai duba su ga menene a ciki na wa'azuzzuka da darussuka da izina da za su dauka a ciki. Wannan shine abin da ya kamata su duba, kamar ana jawo hankalin dukkan wani wanda yake karanta kissoshin alqur'ani cewa ya tsaya ya dubi abin da yake ciki na wa'azi da darasi ya dauka, ba kawai ya rika karantawa yana mamaki ba. A'a, in mamaki ne to ya dubi halitta sama da ƙasa, tun ta fi zama mamaki. Saboda haka abin da ya kamata ya karanta a ciki shine ya duba ya ga menene a cikin wannan na wa'azi da darasi da izina. Shi yasa Allah ta'ala ya ci gaba da gaya mana kissar su a dunkule, sannan kuma daga baya zo ya gaya mana ita filla filla, kamar yadda insha Allah za mu jita a darussa masu zuwa. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada na kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.